sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau talata 31 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi, ga kanun labarai.
Ana sa ran shugaban kasar Amurka Joe Biden zai yi wa al'umma jawabi a yau talata, biyo bayan kwashe sauran sojan Amurka da suka rage a Afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekara 20 da ya bai wa Taliban mulki. Masana kimiyya a Afirka ta Kudu sun ce sun ga wani sabon nau'in cutar COVID-19. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar ta bayyana haka a jiya Litinin a wani sabon bincike. Magajin garin New Orleans, Louisiana yana kira ga mazauna garin waɗanda aka kwashe kafin isowar guguwar Ida ta ranar Lahadi da kansu dawo saboda dawowar tsawa da ta bar mutane babu wutar lantarki.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar NAPTIP mai yaƙi da fataucin bil'adama a Najeriya ta kaddamar da kwamitin katta kwana don murƙushe ayyukan masu safarin mutane zuwa ƙasashen waje.
Idan an kama irin wannan dole ne mu samu wanda suka yi musu hanya suka samu wannan, kuma za mu rushe waɗannan gidaje. Kamar dai da aka aje waɗanda aka sato aka yi kidnapping, kaga rushe gidajen muke, haka shi ma wannan zamu yi.
Kungiyar Mai Ta Allah ta sake jaddada cewa bata amince da hana kiwo a filayen kudancin Najeriya da gwamnonin yankin suka ayyana a wasu watanni da suka shuɗe.
Mun gane ka wata siyasa ce ta kiyayya. Wannan dokar ma bata shafe mu ba, amma yadda da ita ba, domin wanda yace zai hana maka hanyar cin abincin ka to ai ya gama kashe ka ma kawai kenan.
Bayan haka gwamnatin Najeriya ta yi wani babban yunkuri na inganta sha'anin tsaro a kasar ta hanyar bada sama da naira miliyan 400 domin samar da man fetur ga 'yan sanda kai tsaye. Muna kuma dauke da shirin noma tashin arziki sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro ko ka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ana sa ran shugaban kasar Amurka Joe Biden zai yi wa al'umma jawabi a yau talata, biyo bayan kwashe sauran sojan Amurka da suka rage a Afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekara 20 da ya bai wa Taliban mulki. Biden ya ce a wata gajeruwar sanarwa da ya yi jiya Litinin cewa zai yi magana ne musamman akan yanke shawara na kin tsawai ta zaman dakarun Amurka a Kabul bayan 30 ga watan Agusta. Biden da wasu jami'an gwamnatinsa sun ɗauki makonni suna tattaunawa kan yiwuwar ƙara tsawon wa'adin zaman domin samun daidaito kan kalubale da kuma fa'idar babban aiki na kwashe 'yan kasar Amurka da kuma fararen hula 'yan Afghanistan saboda barazana ga tsaron rayukansu. Shawarar da Biden ya yanke ta jajircewa akan kwashewar ya samu kushewa daga 'yan adawar siyasa kuma daga wasu abokan kawancan Amurka. Fitewar ta zo kwanaki kaɗan kafin cika shekara 20 na tunawa da ranar da aka kai hari na ranar 11 ga watan Satumba, harin ta'addanci da ya sa Amurka ta tura sojojinta zuwa Afghanistan don bin 'yan ta'addan ƙungiyar Al-Qa'ida da suka shirya harin, kuma 'yan Taliban suka ba su mafaka. Masana kimiyya a Afirka ta Kudu sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar COVID-19. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar ta bayyana jiya Litinin a wani sabon bincike cewa sabon nau'in wanda ake kira da C12 an fara gano shi ne a Afirka ta Kudu a watan Mayu wannan shekarar, kuma ya ci gaba da yaduwa a kasashen Afirka da Asiya da kasashen Turai da kuma yankin tekun Pacific. Masana kimiyya sun kara da cewa nau'in C12 ya nuna alamu iri daya da sauran nau'i da suke da saurin riske garkuwar jikin mutum. Ba a wallafa binciken ba, ba a kuma bi tsarin sake nazari da aka saba gudanarwa ba. Masana dai sun ce suna kan saka idanu kan nau'in kwayar cutar ta C12, kuma a yanzu bai zama ɗaya daga cikin nau'in da ake sa ido a kai ko kuma nau'in abin damuwa ba, ƙarƙashin ƙa'idojin da Hukumar Lafiya ta Duniya ta kafa. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta bayyana a ranar Litinin cewa rigakafin allurar guda uku na COVID-19 da ake amfani da su a Amurka suna da matukar tasiri wajen kare cutar mai tsanani. Magajin garin New Orleans, Louisiana yana kira ga mazauna garin waɗanda aka kwashe kafin isowar guguwar Ida ta ranar Lahadi da kar su dawo saboda dawowar tsawa da ta bar mutane babu wutar lantarki. Guguwar Ida ta sauka bakin tekun Louisiana da ƙarfin rukuni na hudu na guguwa mai ɗauke da iska da ke da ƙarfin gudun kilomita 240 a cikin sa'a ɗaya. Shekara 16 kenan bayan da guguwar Katrina ta yi ɓarna a New Orleans lokacin da shamaki mai suna Leaves ya faɗi inda ya bar garin cikin mamayar ruwa lokacin da mutane 1,800 suka rasa rayukansu, wasu dubban suka makale na kwanaki. Jami'ai sun ce shinge da aka tsayar na kimanin $14,500,000 a New Orleans ɗin bayan bala'in 2005 ya tsaida farmakin Ida kuma ya ajiye ruwa a tekun Mississippi daga ambaliya a garin. Duk da haka, fiye da mazauna Louisiana $1,000,000 wanda ya hada da New Orleans da kuma makwabta na kudancin jihar Mississippi ba su da wutar lantarki. Gwamnan Louisiana John Edward ya ce akalla mutum biyu sun mutu sakamakon guguwar Ida, wanda ya hada da wani mutum da ya nitse a New Orleans da kuma wani wanda ya mutu sakamakon fadowa daga bishiya akan gida a wajen garin Baton Rouge, babban birnin jihar. Gwamna Edward ya kara da cewa ana kyautata zaton adadin waɗanda za su mutu zai karu ganin yadda aka samu gagarumar barna daga Ida.
Toma dalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. Hukumar yaki da fatauci bil'adama da bautar da mutane ta Najeriya, NAPTIB, ta kaddamar da kwamitin karta kwana wadda aka dora wa alhakin murkushe ayyukan masu sata da safarar mutane zuwa kasashen ƙetare a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali.
Shugaban hukumar ta NAPTIB Sanata Bashir Lado, wanda ya jagoranci kaddamar da kwamitin a nan Kano, ya ce ɗaukar matakin ya zama wajibi la'akari da cewa wannan shiya ta Kano ta yi iyaka da wasu sassa na jamhuriyar Nijar, kuma miyaguna amfani da ita wajen safarar 'yan Najeriya zuwa ƙasashen Libya da nahiyar Turai.
A yanzu mutanenmu na arewa har ma sun rungumi abin sun fi mutanenmu na kudu, so shi yasa muka ga ya dace musamman waɗannan jihohi namu na Kano, Katsina, Jigawa da Kaduna mu kafa wannan task force, ba don komai ba, saboda a samu kusanci da al'umma. Wannan task force kuma ya kunshi police, immigration, DSS da sojoji da manya-manyan jami'an tsaro. Shi kuma wannan task force amfaninsa wato zai je har ƙasa, to har wurin hakimai da malamai da kuma masu unguwa.
Damajan Kano, wanda shi ke wakiltar masarautar Kano a cikin kunshin kwamitin, ya ce masarautun jihar Kano ba za su yi wata-wata ba wajen ba da bayanan da ake bukata domin kakkaɓe masu waƙi da safarar bil'adama.
Sarauta za ta ba da iya labari, da yawanci labari shi ne farkon abin da ake gilawa a kai, saboda haka za mu yi iya ƙoƙari mu ga cewar an ba da labari abubuwan da ake ciki na irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnati ta yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NAPTIB.
Mun rungume shi da hannu biyu-biyu, kuma muna tabbatar wa shugaban wannan hukuma kuma tsanin Kano shi Sanata Lado cewa za mu ba da haɗin kai kuma za mu taimaka wannan wato babban kwamiti domin a shawo kan wannan al'amari. In ka kula wato masu haba-haba na kai mutane kasashen waje ko a saida su ko kuma a sa su yi wato wata bauta kamar irin bauta ta da, to daga wurare daban-daban nan Kano suke zuwa, saboda Allah ya albarkace mu da hanyoyi na zuwa kasashen waje, musamman ma ga filin jirgin sama ga kuma wato hanya mai sauki da ake zuwa kasashe, musamman ma kasashen West Africa. To kaga duk irin wannan sai an sa ido sosai da sosai don a shawo kan wannan al'amari.
Dangane da gidaje ko gine-gine da ake amfani da su wajen ɓoye waɗanda ake yunkurin safarar su zuwa ƙetare kuwa, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce
idan an kama irin wannan dole ne mu samo wanda suka yi musu hanya suka samu wannan, kuma za mu rushe idan gidajen wasu ne za mu rushe waɗannan gidaje saboda ba za mu ba kamar da yadda aka aje waɗanda aka sato aka yi kidnapping kaga rushe gidajen muke haka shi ma wannan zamu yi domin mu tabbata cewa an dau al'amari an dau mataki sosai da sosai
kimanin yan Najeriya 150 ofishin shiyar Kano na hukumar NAPTIM ya ceto daga hannun masu safarar mutane cikin kasa da makonni hudu da suka shude lamarin da ke nuna yawaitar masu wannan ta'ada a Najeriya musamman a wannan shiya Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Najeriya
to gaida na Kwali da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu
an gudanar da bikin shirin muhalli na majalisar dinkin duniya jiya litinin wanda ya kawo ƙarshen amfani da man fetur mai haifar da fitar da hayakin motoci mai guba a fadin duniya wani kamfani a Nairobi inda headquarter UNEP take yana aiki akan mataki na gaba don mayar da motocin bus-bus da kuma motocin gudanar da ayyuka zuwa masu amfani da wutar lantarki a wata hira da murya Amurka Lucy Mugala engineer ta ce an yi abubuwa da dama kuma a yanzu haka ta fuskar rage tasirin iska mai guba a Kenya amma abu kadan aka iya yi akan bangaren mota mai amfani da lantarki kuma wannan shine gibin da ake son cikewa na aiki muna duba yiwuwar fadada tasirin sa wajen ganin mun samu kan sashi mafi girma shine sashin jigilar jama'a da wannan zamu iya bi daki-daki domin cimma rage iska mai guba a Kenya da ma Afrika baki daya Joshua Anampiu shine manaja dabaru da tsarawa a cibiyar asusun kula da muhalli na ƙasa wato Net Fund kamfanin jiha da yake tara kudade na dorewar kula da muhalli a Kenya Anampiu ya ce komawa amfani da makamashi mai tsafta yana buƙatar zuba jari daga gwamnati amma kuma ya ce kwalliya za ta biya kudin amfani a kuma ci ribar jarin Da yadda cewa yayi tsada a halin yanzu mun sani nan gaba zai iya zamowa mai tasiri wajen kiyaye muhallin mu wanda barazana ce mai wanzuwa a halin yanzu idan ba mu kula da muhallin mu ba ya kamata a zuba jari a yanzu a saka wasu kudade sannan zamu ga amfanin aikin nan gaba
Madalla gaida Hanifa Kabiru Isa ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kungiyar miyata Allah kautal hori ta sake jaddada cewa bata amince da hada kiwo a filayen kudancin Najeriya da gwamnonin yankin suka ayyana a wasu watanni da suka shude ba. Wakilin mu Alfonso Okoro Igwe ya yi mana karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
Kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah kautal hore ta sake jaddada kin amincewarta da tsarin hana kiwo a fili wanda gwamnonin kudancin Najeriya suka ayyana a Asaba babban birnin jihar Delta a wasu watannin da suka gabata. Injiniya Salih Al-Hassan shine babban sakataren wannan kungiyar.
To in ka duba ai suna duru ta wannan maganan kiwo nawa ake a kudancin Najeriya. Ka duba jihohi kamar su Bayelsa akwai inda ma ake kiwo ne a ce ai wani integrated joyi kamar Lagos akwai wani plata ne makiyaye a wajen ne duk sharon da ke Lagos na yan kasuwa ne so abin nan da suke kai wani ciyayya ne da bai da ma'ana muguwar siyasa ce ko ba ta masu tasiri ba mu fatan mu ga kowane plata ne an sugunar da shi an sama mai maki inda zai yi kiwon sa shi ma ya zama kamar kowane mahaluci a kasar nan amma ba wai a tashi rana guda gaba da ce duk a san aka problem din kasar nan a ce wai plata ne ke kosin so mun gane kai wata siyasa ce ta ciyayya wannan dokan ma bata shahe mu ba ban ma yadda da ita ba domin wanda yace zai hana maka hanyar cin abincin ka to ai ya gama kashe kama kawai kenan
a ranar 11 ga watan Mayu ne gwamnonin kudancin Najeriya suka ayyana hana kiwo a filayen yankin tare da ayyana ranar 1 ga watan Satumba wato gobe a matsayin rana ta ƙarshe na yin kiwo a dubbadin yankin to sai dai gwamnatin jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya riga ya janye daga wannan tsarin kamar yadda ya bayyana ɗan kwanakin nan da suka shuɗe wannan kenan a inda yake cewa bani da wata dokar da aka kayyade domin hana kiwo Abinda muke shine muna sarrafa ayyukan kiwo a jihar Imo a ƙarƙashin wata haɗaka tsakanin manomanmu da makiyayanmu. Sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar fahimta da aka gudanar a ofishina, kuma sun amince da yin aiki tare, kuma yanzu suna gudanar da harkokinsu ba tare da yi wa juna wata illa ba. Yanzu waɗannan kalamai na gwamnan na ci gaba da haddasa cece-kuce a faɗin yankin kudu maso gabas, inda wasu 'yan kabilarsa ta Ibo na zarginsa da cin amana da kuma yi wa kudancin ƙasar zagon ƙasa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoton. Gwamnatin Najeriya ta yi wani babban yunkuri na inganta sha'anin tsaron kasar ta hanyar bada sama da naira miliyan 400,000 domin samar da man fetur ga 'yan sanda kai tsaye. Ministan ayyukan 'yan sandan Najeriya Alhaji Muhammad Maigari Dingyadi ya yi wa wakilinmu Umar Faruku Musa ƙarin bayani daga Abuja.
Wannan mun imani zai taimaka kwarai wajen gudanar da ayyukan tsaro a ƙasar nan, kuma zai kauce mu irin kuma bayan da ake da shi na rashin ba da mai ga motoci, sai ka tarar mota ta tsaye ma ba mai, kuma ga aikin da ake son a yi da ita. Don aka yi la'akari da irin wannan yanayi da kuma irin kalubalen da ke gaban 'yan sanda, to haka dole ne a ɗauki mataki a ga cewa an ba da cikakken gudunmuwa da ya kamata domin a taimaka ma 'yan sanda su aika su kuma yadda ya dace. Waɗanga kuɗaɗen idan ka yi la'akari da irin yawan ofisoshin da muke da su a ƙasar nan, ka sani kamar kowace jiha akwai ofis ta jiha, sannan akwai zonal command mahiyoyin wurare, sannan akwai kowace ƙaramar hukuma muna da divisional office, sannan kusan kowane garin uban ƙasa ko kuma babban gari dai za ka samu akwai ofishin 'yan sanda, kuma akwai motocin nan suna nan. Sannan kuma ƙarin da ƙarau, yanzu a halin yanzu muna nan muna ta sayan motoci, to me amfanin motocin da za a saya a jikin babu mai? To wannan shi ya sa gwamnati ta ga wajibin tana da wannan kuɗaɗe. Wannan ƙari ne ma ga abinda su kansu fosa da kuta suke bayarwa. Wannan yana maka magana abinda mu nan ministry za mu dinga bayarwa. Already mun riga mun bayar a wancan kwatar da ta gabata, kuma yanzu haka muna nan muna shirin za mu raba man insha Allah ga kowace jiha.
To amma abin damuwa shi ne da ake ta kuka na maganar cin hanci da karɓar rashawa, wani tsari za ku fito da shi ta yadda kuɗaɗen nan ba za su zurare ba su shige hannun da bai kamata ya shiga ba? Wato ina nufin akwai wani tsari da za a riƙa tabbatar da 'yan sanda sun samu mai ɗin kai tsaye daga hukuma, ko a sa ido a kan yadda za su riƙa sayan mai ɗin da kuɗaɗen da za a ba su?
Kai ɗaya daga cikin manufofin tare da mai shi ne kauce ma wannan cin hanci da rashawa. Za ka ga mahiyan mutane idan suka zo neman taimakon 'yan sanda, sai ɗan sanda ya ce dole ba mu da mai sai ka ba da kuɗin mai, to ka kila ma sai a wuce abin da ake bukata. To amma yanzu da yake suna da mai ba bukata a matsa ma kowa sai ya ba da kuɗin mai. Sannan kuma tsarin ɗauke da shi shine mai ne za a kai tsagaro, ne za a kuma nemi kowace jiha ta tanadi wurin da za a zuba mata mai. Sannan muna da mutane waɗanda za su zagaya su ga an zuba wannan mai, kuma su ga yadda ake amfani da shi. Gaskiya wanda muka yi wancan watan da ya wuce mun gamsu da shi, kuma mun imani kusan kowace jiha ta amfana kuma ta yi amfani da shi kamar yadda ya kamata.
Kana nuni ba a samu jihohin da za a rika tsautsan man ana zuwa ana saida shi ta bayan fage ba, tunda magana ce ta cin hanci rashawa da ake ta zargin aikin ɗan sanda ya wahala a kai?
To muna kokarin gwargwadon ƴan mu tabbatar da cewa wannan bai faru ba, ta hanyar sa mutane masu sa ido su ga cewa man da aka kai an yi amfani da shi kamar yadda ya kamata.
Umar Faruku Musa kenan a hirarsa da ministan ayyukan 'yan sandan Najeriya Alhaji Maigari Dingyadi daga birnin Abuja. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma bari in koma gefe Muhammad Hafiz Baballe ya gabatar da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, mun tattauna da wani masanin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasa Amurka. kan yadda za a kare ruwan ƙarƙashin ƙasa daga gurɓata wanda yake janyo cututtuka da dama. Kada yana ja ku da nisa ga da yadda hirar tamu ta kasance, wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Abubakar Musa Macika.
To, Alhaji Abubakar Musa Macika, ko me ka kawo Amurka?
Abin da ya kawo ni Amurka shine akwai taro da aka yi a New York akan underground water, wato ruwa wanda ke karkashin ƙasa. So masana sun taru daga kasashe na duniya, an yi bayanai, an yi asidu da sauransu. To wannan shine dalilin zuwa na yan halarci wannan taron wanda mun riga mun gama, shi yasa na kawo muku ziyara a nan BOA Hausa.
To muna godiya da wannan ziyara da ka kawo mana birnin Washington DC. To da farko, shirin noma tushen arziki zai so ya san ko me kuka tattauna a wajen taron, tunda ka yi batun ruwa kuma an aka yi batun ruwa ana maganar abin da ya shafi kusan komai sai da shi za a yi, musamman a kasashenmu wanda ana karancin ruwa na sha da wanda kuma ake amfani da shi musamman wajen noman rani. To amma dai za mu so kai mana bayani akan ainihin shi makasudin taron, abin da aka tattauna.
Na'am, wato kashin bayan taron shine mu masu haƙo ruwa ne, wato ruwan karkashin ƙasa, underground water. To tunda muke haƙo shi, to ya zame mu kare shi daga gurɓata, shine kashin bayar maganar da ta tattara mu. Domin ruwan kala biyu ne, akwai contaminated water, akwai
gurɓatacce kenan.
Akwai gurɓatacce daga farkon ginin rijiya. Wannan dalilin ma ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta maganar lafiya, WHO, ko
shi ne hukumar lafiya ta Majalisar
Ɗinkin Duniya ba? Na gode. Dalilin da ya sa ta ce a bar amfani da rijiyar a gargajiya, open wells. Dalilin shi ne babu yadda za ka yi karaba wannan gurɓataccen ruwan da ke sama kada ya haɗu da na ƙarƙashin ƙasa, wato contaminated water kada ya haɗu da underground water. To wannan shine makasudi, a zo a tattauna ya za a yi a raba su, don kada ka zo an maka bohol domin an yadda da a yi bohol a sha ruwanta, to kar ya zama an yi bohol ɗin kuma tana haɗuwa tsakanin gurɓataccen ruwa da ke sama da kuma underground water wanda ka samu. To idan ba a raba su ba, to an yi ba a yi ba kenan, ba bambanci tsakanin bohol da open wells.
To da kai maganar ruwa na karkashin ƙasa, wanda a matsayinka wanda ka jima kana harkar haka bohol, ban sani ba ko shekaru nawa kenan ya dauke ka kana wannan sana'a?
Ina kai shekara 30 ina harkar gina rijiyoyin burtsatse.
Shekaru 30, kwarai kwarai, an sha miya a harkar. To za mu so mu ji ƙarin bayani dai akan taron.
To ƙarin bayanin shi ne, kaga idan ruwa ya zamana yana haɗuwa da surface water da underground water, to zai cutar wannan za ta shafi mutane, za ta shafi dabbobi. Wannan shi ne mu masu gina rijiyoyin burtsatse a duniya an yadda mu gina a sha, to kuma abin rashin jin daɗi sai ka tarar da kuma an gina kuma tana haɗuwa da ruwan da ke da gurɓatacce da kuma tsaftataccen ruwa na ƙasa. To kaga an yi ba a yi ba, shi yasa wani lokaci za ga ana ta treating malaria da typhoid. To amma ko ka sha maganin na ɗan lokaci ne, domin daga ruwan da kake sha ba ruwa ba ne tsaftatacce, yana haɗuwa da gurɓataccen ruwa. To na shi ne ƙashin bayan wannan taro, kada ya zamana ga ana tunanin mun yi ɓangare wanda akwai yarda da natsuwa da ruwan da muka bayar, amma kuma zahiri ba haka ba ne.
To kamar ƙasashe ne wajen suka halarci wannan taron, tunda ka ce taro ne na duniya wanda ya haɗu da ƙasashen Afirka da kuma sauran yankuna na duniya.
Haka, wato kasan maganan corona din nan ta sa abubuwa sun yi sauri kwarai a duniya. rajista da na gani kasashe 25 ne, kuma mu 25 ɗin nan da muka zo da yan gari da muka haɗu ba mu wuce mu hamsin ba. Amma yadda muka zauna hall ɗin nan zai iya daukan mutum 500 ko sama da haka, amma mu 50 da wani abun nan haka aka rarraba mu saboda magana social distance. Ba daga wurin za ka iya tambaya za a iya baka amsa ba sai mun mace junanmu ba. To haka aka yi aka tashi lafiya.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban hirar. Yanzu a madadin Abubakar Musa Macika da na yi hirar da shi, sai Jun Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sako mu na farko na cewa al'ummar jihar Filato, musulmi da kirista, ya kamata ku kai zuciya nisa, ku zauna lafiya da juna. Rikicin addini ko kabilanci ba zai haifar muku da damai ido ba. Ku sani cewa duk abinda zaman lafiya bai bayar ba, tashin hankali ba zai bada shi ba, domin an ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Daga Usman Shitu Mahuta. Wannan sako na cewa an ce Najeriya ta samu haɓakar tattalin arziki duk da basussuka da take amsowa, amma hakan abin farin ciki ne matuƙa. To sai dai fa ci gaba ne na magidan rijiya in aka yi duba da rashin tsaro da ake fuskanta a yankin arewacin Najeriya. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya baki ɗaya. Daga Baban Jimamman. Sako na gaba ya fito daga Mahmud Salu Kaura na Moda Zamfara. Yace muna fatan sabbin matakai da gwamnatin jihar mu ta Zamfara ta dauka don magance matsalar tsaro su zama silar shawo kan matsalolin tsaro da jihar mu take ciki. Sai dai kuma muna kira gwamnati da ta dubi matakin rufe kasuwanni masu ci mako-mako da ta dauka da idon basira. Kasancewar wannan matakin zai kara jefa al'umma da dama cikin mawuyacin hali, musamman waɗanda sai sun je kasuwanni sannan suke samun abin da za su ci da su da iyalansu. Sako mu na gaba na cewa salam murya Amurka. Ya Allah, muna roƙonka don darajar sunayenka 99 a tsarkaka, ka kawo muna ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro da yake addabar ƙasar mu Najeriya. Amin. Sako daga na mai roƙon Umar Makira da Yahaya Danno Azare. Sai kuma sakon da ke cewa salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka, amin. Haba al'ummar jihar mu ta Filato, wallahi ya kamata mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo ba, wallahi tashin hankali ba zai kawo ba. A don haka ya kamata al'ummar mu ta jihar Filato mu rungumi kaddara mu zauna lafiya da junanmu. Allah kuma ya kawo muna ƙarshen tashin hankali a sassan jihar mu ta Filato da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Mun gode. Daga Fatima Musa wa Dabarikin Ladi jihar Filato, tare da Sadiya M Sadiya daga birnin Kabul ta ƙasar Afghanistan, da Maryam R Fulani daga ƙasar Saudiya. To madalla, yanzu ko ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Ana sa ran shugaban kasar Amurka Joe Biden zai yi wa al'umma jawabi a yau Talata, biyo bayan kwashe sauran sojin Amurka da suka rage a Afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekara 20 da ya bai wa Taliban mulki. Biden ya ce a wata gajeriyar sanarwa da ya yi jiya Litinin cewa zai yi magana ne musamman akan yanke shawara na ƙin tsawaita zaman dakarun Amurka a Kabul bayan 30 ga watan Agusta.
Masu sauraro, da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyar. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. Mu huta lafiya, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.